بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبو دغوديا ثبت قال لما دوكي ليساكي حتى مو أولا يمشي نظام داوشي قبل دروس مو نا ماكو أولا ينينا Litinin 20 ga watan Zulhijja shekara ta 1438 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 11 ga watan 9 a shekara ta 2017 al-isafi miladiya. Za mu tashi a darasin mu na 53 littafin Fadl al-Islam na Malam Muhammad bin Abdul Wahhab tare da sharhin Sulaiman Salih al-Sheikh 53 ko shafi na 71. Har yanzu muna kan sharhin da malam yake mana akan hadisi na farko a wannan babi na biyu da yake magana akan wajibcin shiga addinin musulunci, da ya kulla shi da ayoyi guda uku da hadisai guda uku da magana ta malamai. حديث فرقه شيني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وترواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعند تذكر شي قد شيء وأنم بابي إتشي تند علمتك يا فدا شوى دو وند ينيمون الديني وند با مسلم شبا ألا بذيك البابا. To daga cikin abin da Allah ba zai karba ba shine ihdathin da mutum zai yi, ya fara da wani abu sabo a addini, domin in yi haka duk da cewa addinin yana nan a sunansa na musulunci, to amma an canza masa sifa, an yi abin da ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga Allah ba. To ta wannan fuskar ne cewa bid'a take bata addinin mutum, kuma idan mutum ya bauta wa Allah da bid'a da niyyar ya samu lada, Allah ba zai karbi aikin ba, kuma ba zai bashi lada akan wannan ibada tasa ba. Inda za mu tashi, inda malam ya kasa mana bid'a kashi biyu, shi malam Salih al-Sheikh, akwai bid'a kufuriyya, akwai kuma bid'a dunal kufur, mana bid'a da take kaiwa ga kafirci, da kuma bid'ar da bata kai kafirci ba, da kuma waɗannan kuma kowanne za a iya ƙara kasa su kashi biyu. Bid'a ta kafirci akwai ta a babin aqida, akwai ta a babin ayyuka. Ya kawo mana misalai kamar abin da ya shafi aqidu, abin da ya shafi wato aqidu irin wanda suka shafi ƙaryata siffofin Allah subhanahu wa ta'ala da makamantan irin waɗannan al'amura, da korewa Allah siffofinsa, wannan a aqidance kafirci ne saboda ƙaryata ayoyin Allah. Akwai kuma bid'a wadda take ta kafirci sai a ɓangaren aiki, kamar neman agaji da neman ceto daga matattu, a roƙe su ba Allah ba, a ce ya wane, a roƙi wani wanda ba Allah ba akan ya ba wa mutum wani abin da ba mai iko a kansa sai Allah. Wannan shi ma aiki ne, bid'a ce, fararren abu ne, kuma yana fidda mutum daga addinin musulunci. To ɓangare na biyu shine al-bid'ul amaliyya ko yawwa a bid'al dunal kufr, bid'ar da bata kai ga kafirci ba, shine kashi na biyu. To a kansa za mu tashi insha Allah. Bismillah. Shi amma al-ismu thani.
منها ما يكون في العقائد كعقائد الإنساب
كبدع
وبدع الخوارج وبدع الخلفية وبدع تأويل الصفات، والكلام في الأحوال والمقامات إلى آخره، يعني من جهة الاعتقاد. والقسم الثاني بدع عملية، وهي التي يذكر فيها الكلام.
Wancin littafi na asali bayan gyaran da malam yayi an cire wa ismu sani din cewa wa min ha bid'un amaliyya, saboda kada mutum ya rikice a taqsimi. Bid'un amaliyya, bid'un amaliyya,
bid'un amaliyya,
na'am.
Hiya allati yaqulu fiha al-salamu min jihati 'amali ta'ala,
na'am.
Masalan
صلوات
مبتدعة،
نعم.
أنفار مبتدعة،
نعم.
أحوال
مبتدعة، نعم.
اشتغالات مبتدعة،
نعم.
إلى آخر ذلك. هذه كلها لا تصل إلى الجد والشرك، وإنما هي بدع
بحسب حالها. نعم. طيب. جزاك الله خيرا. صح. يجي أما القسم الثاني، أما كشي نبيو نا بدعة. البدع دون الكفر. Tace bid'ar da bata kai ga kafirci ba. Fa minha, to daga cikinsu, ma yakunu fil aqaidi, mana daga cikin irin waɗannan bid'o'in da basu kai kafirci ba, kashin farko daga cikinsu shi ne waɗanda suke kafirci ne a babin aqida ne, ba kafirci ba ne amma a babin aqida ne. Ka bid'ir irja'i, kaman bid'o'i na irja'i. Mun yi magana akan irja'i da murji'a, ko waɗanda suke a udurta cewa ayyuka na gaɓuɓɓa ba su da alaƙa, kuma ba a lissafa su a cikin imani. In aka ce imani, to ya tsaya ga zuciya ne, imani a zuciya ke. Sallah ba ta ciki, azumi ba ya ciki, ba imani ba ne waɗannan. Kuma mun sani a aƙida ta gaske ta ahli sunna wal jama'a shine imani ya kunshi abubuwa uku, ko mun yi shawanan bayanin ne, yawwa, da aqidar zuci, da maganar baki, da kuma ayyukan gabubba. To aqidar irja'i bid'a ce, kun ga aqida ce, ai ba aiki bane, kuduri ne, imani ne, yadda ce da wani abu. To amma kuma bid'a ce, amma kuma ba kafirci bane. Me yasa ya zama ba kafirci ba? Saboda shi kafirci dole ne daga cikin sharaɗinsa, dole mai shi ya zama qasadahu, ya nufe shi, yana sane. Kun ga saɓanin wancan kashi na farko, masu ƙaryata siffofin Allah, ƙaryata Allah wannan ba wani ƙofa da zaka ce yana da wata wani hali da zaka iya cewa yana da wata kofa da za a karbe shi, akwai bambanci. Shi yasa kun ganin sai ya shigar da, bayan ya faɗi irja'i sai ya ce bid'ul khawarij wa bid'ul qadariyyati wa bid'i ta'wil as-sifat. Nan ya kamata mutum ya tambaya, a gurin misalin na kafirci mai fidda mutum daga addini, ya kawo mana salbi Allah azza wa jalla an sifati, ma'ana kore siffofin Allah da kin tabbatar da su. A ce kaga wannan ababun ƙaryatawa ne, shi yasa ya zama kafirci. Wannan kuma ta'wili ne, ana tsoron a ce Allah bai faɗi daidai ba, amma dai sai aka ce mu ba ma faɗa ba, mu ce dai kaza, mun fahimci wannan abun. Yawwa, to wannan bai kai ga kafirci ba, shi yasa malamai ba su kafirta masu bid'o'i irin wannan. Ba mu ga inda malamai magabata suka kafirta mu'tazilawa ba, babu wanda ya ce musu kafirai haka mutlaqan, babu wanda ya ce wa asha'ira ya ce musu su ma kafirai. Ga aikin asha'ira shine ta'wili, sun canza ma'anar siffofin, saboda ba su karbi su dangana wa Allah abinda su suke ganin na kasu bane, garin kokarin su tsarkake Allah ne, sai suka kawo ta'wili. To wannan ta'wilin bid'a ce, amma bid'a ce wanda bata kai ga kafirci ba, shi yasa bamu ga malamai sun kafirta su ba. In ka ce za ka yi wannan malamai da yawa za ka kafirta kuma yanzu, in gani? Kuma asalin abun dama kuskure ne ya shigar da su zuwa ga wannan, ba mummunan nufi ba. Garin a tsarkake Allah ne daga dangana masa kamanceceniya da ɗan adam, sai suka ce ai a canza ma'anar abin. An fahimci abun? Wannan fa ba gyara abun ake zama daidai ba, eh amma kullum wajen hukunci ayi adalci karka dora mutum musamman a babun kafirci yana da muhimmanci mutum ya labdabtar da harshensa ya labdabtar da zuciyarsa wajen shiga babin kafirci ma'ana wajen kafirta dan uwansa ko wani mutum yace wani kafiri ne a kiyaye sosai a kiyaye kuma a kula yawa amma abinda yake ya bayyana kurukuru saboda musadamarsa karansa da nasi kurukuru musamman kuma da wahala a koye mummunan niyya daga irin wannan aikin to lalle za a hukunta shi yanzu kaga mutum ba zai zo ya sa kafarsa ya shuri alqur'ani ya jefa shi a kwata sai kuma kace kana neman niyyarsa ba wannan ba a neman niyya an fahimci abin yawa nan ba a zancen cewa wannan bai yi niyyar wulakanta alqur'ani ba yawa to akwai abubuwan da ba sa bukatar niyya akwai abubuwan kuma dole sai an nemi niyyar mutum kamar irin waɗannan bidoyin da na irja'i da na khawarijawa shi yasa kaga khawarijawa malamai sun sabani akan khawarijawa shin za a kafirta su ko ba za a kafirta su babban wanda su suka kafirta kuma suka yaƙe shi shine sayyidina ali radiyallahu ta'ala an tambaye shi su kafirai ne sai ce minal kufri farru daga kafirci fa suka gudu dan haka ashe ba kafirai bane shi yasa ba a kafirta su tawili ne wata ma'ana ce suka kasa ganewa daga nasoshin alqur'ani suka dauka suka dora wa mutane su suka kafirta mutane amma kuma wajen ba za a ce a rama tunda sun kafirta mu mu kafirta su ba abun ba duka bane matsala ce babba magana kafirci ko mutum ya kafirta kai karka ce masa tunda ka kafirta ne kai ma kafiri ne hukunci ne na Allah shi kafirci hukunci ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum baya yi da son zuciya don haka hakanan bid'u alqadariyya bid'o'i na masu qadariyya masu cewa babu qaddara wani zai ce to ai wannan rukunin imani suka ƙaryata amma sun yi haka ne bisa tawili an fahimci abin suna da wasu nassoshi da suka kama suke ganin suna nuni zuwa ga wannan aqidar tasu don haka ba a kafirta su akwai shi yasa kuka ga malamai a magabata irin zamanin Imam Ahmad Ishaq ibn Rahoya da makamantansu an samu nassoshi daga gare su sun kafirta Jahm ibn Safwan da Jahmiyya saboda aqidar su ita kurukuru take wajen ƙaryata nassoshin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma abin da ya shafi kore masa siffa gaba ɗaya dan su suka bude kofar cewa Allah sai dai ka ce yana nan ba tare da ka siffanta shi da wata siffa ba shine wujudun mutlaq bi shartil itlaqi mun yi magana akan sa darasin mu na ƙarshe to nan kun ga aqidar su ce wannan aqida kuma kafirci ce domin ma'anarta shine babu Allah in dai ka ce Allah yana nan amma fa ba a dangana masa kowace sifa baya sama baya ƙasa baya dama baya hagu baya gabas baya arewa baya kudu baya yamma kawai kaga ma'anarsa yana ina baya ko ina wannan shine aqidar Jahm ibn Safwan shi yasa malamai suka kafirta shi akan wannan aqidar amma waɗanda ba su kai ga jahmiyancin ba amma ba su tabbatar da siffofi ba saboda wasu ka'idoji da suka kafa suna da wasu nassoshi da suke ganin ya kamata a tsarkake Allah daga abu kaza to wannan su ma bid'a ne amma kuma malamai ba su kafirta su ba saboda tawilin da suke da shi dama kuma daga cikin sharadin kafirci ya zama kamar da faɗa akwai qasdu ni nufi mutum ya yi kafirci da nufi sannan kuma ya zama ba shi da wani tawili da za a tambaye shi kai kuwa ne me yasa ka ce kaza me yasa ka kudurci kaza me yasa ka aikata kaza zai ce wallahi ni fatawa aka bani ko kuma ni dama ban kalli wannan ayar tana nufin kaza ba kun ga wannan tawili ne sai a ce to je ka karka kara domin in ka sake wannan abin da ka aikata sunansa kafirci an fahimci abin to wannan duk me irin wannan to ba a kafirta shi in dai yana da wani abu da ya kama na dalili da yake gani amma fa in ya aikata kafircin to za a tsaye da hujja a kansa za a nuna masa ga yadda abubuwa suke wa bid'u ta'wili sifati wannan mun yi da bid'o'in tawilin siffofi wal kalamu ko wal kalami fil ahwali wal maqamat da kuma magana akan al ahwal da al maqamat menene al-ahwal da kuma maqamat. Wannan istilahi ne, terminology ne na sufaye. Al-hal abinda suke nufi da shi wani abu ne da yaridu alal qalbi min jihatil mawhibati min ghairi amalin wa kasbin. Haka suke cewa wani yanayi ne da zai gangaro wa zuciya, ya zo wa zuciya ba tare da wato ta ɓangaren mawhiba, kyauta ce, baiwa ce Allah zai masa, ba tare da wani aiki da ya aikata ba. Kamar halin da zaka ji ana cewa halin jazaba da zauki, ko da halin khaufi, yawwa, da zuhuli da jazbu. Ai, kuna ji irin waɗannan kalmomin sufaye suna faɗa, a ce jazaba ce ta kama shi sai ya faɗi, ko huzn, ko ransa ya ɓaci, ko ya ji wata aya an karanta sai wani ihu haka sai ya faɗi, sai da shauƙi, kalmar su shauƙi ɗin nan duk suna cikin waɗannan. Su ake ce mai mene? Al-ahwal. Domin wasu yanayi ne da yakan zo wa mutum, suna cewa ya zulu bi audati halin nafsi, yana gushewa idan halin mutum ya dawo daidai, ya dawo ɗabi'arsa ta yau da kullum, to wannan halin ya gushe. To suna cewa amma idza dama wa sara milkan, in ya dawwama ya zama wata malaka ce ga mutum wannan yanayin da yake ciki, to shi ne ake cewa maqami. Yawwa, ahwal suna canzawa, su tafi su dawo, su tafi su dawo, gwargwadon yanayi. Kuma wannan hali ne da ake ba mutum, ba shi yake nufi ya aikata ba. In suka dawwama, to shi ne suke zama mene? Maqami. To shi kuma maqami shi ne mataki-mataki da mai tafiya zuwa wurin Ubangiji a aƙida irin ta sufaye yake bi, daga halin khaufi, halin raja'i, halin sabr, halin shukur, ai abin nan maqami-maqami. Ice yau yana maqamin kaza, yau ya tashi daga maqami kaza zuwa maqami kaza. Wannan matakai ne da suke faɗi a makarantarsu ta tasawufi, da suke ambatawa yana aukuwa ga mutum. Akwai wani malaminsu Al-Wasiti yana ta'arifin halin, yana cewa al-halu ma yaridu ala al-qalbi bi mahdhi al-mawhibati min ghairi amalin ka huznin aw khawfin aw bastin aw qabdin aw shawqin aw dhawqin yazulu bi dhuhuri sifati an-nafsi. Kamar da na ambata, yawwa, in siffofin mutum na ɗabi'a suka dawo, to wancan halin sai ya tashi. Mun gane? Fa idza dama wa sara milkan, amma in ya dawwama ya zama ɗabi'a, ya zama ya mallaki wannan yanayin kullum a haka yake, yusamma maqaman, to ya zama maqami. Yanzu kun gane bambancin hali da maqami. Istilahi ne kamar da faɗa na sufaye. Yana faɗi kuma dangane da maqami, ya ce al-maqamu مقام العبد بين يدي الله عز وجل فيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات والرياضات. وني حال وني ينهينه ده متسعي ده متاكي ده متين يكن سامو ساكمكون ايكي ده يكي ايكتاوا شي يسا daga cikin farqi tsakanin hali da maqami suna cewa hali yana zuwa wa mutun ne ba shi yake aikatawa ba. Haka kawai, ai, jazba haka take kama mutum, ba jawo ta yake ba, kamar da suke faɗa ko? Yawwa. Haka nan shauƙi ɗin, haka kawai zai jiwa ya kama shi. Amma maqami aikinka ne na yau da kullum, in kana yawan mujahada, kamar mutum ya shiga khalwa da suke cewa, ko ya ta yawan sallah ko yawan yunwa da zai wahal da kansa, to sai ya shiga wani yanayi, to wannan maqami shi ne na maqami. Wanda zai aikata aikinsa ne zai kai shi matsayi daga wannan matsayin ƙaramin wali ya koma babban wali, daga matakin kaza ya koma kaza. To ne shi ake cewa mene? Maqam. Insha Allah yanzu an fahimci abin? Na? A'a, asalin usuli kuma an gama gaba ɗaya. In aka ce usuli, matakan ne dama abin nan, shi usuli sai an gama maqamat. An yi maqamin kaza, an zama maqamin kaza, to sai ai usuli shikenan an haɗe. Kuma ma'anar wusulin a wurinsu kun san ma'anar dai abin da suke nufi. Yawwa, ya zama shi, shi ma ya zama shi, haka suke cewa. Allah ya kyauta. To wannan dai shi ne abin da ake mai da al-ahwal da kuma al-maqamat. yace ila akhirihi yani min jihati al-i'tiqad wadannan abubuwa ta bangaren aqida suke to duk wadannan ba a kafirta me su mutun jazaba ta kama shi ko yana wani abu baka ce masa yayi kafirci da Allah galibin masu wadannan da dama jahilci ne da bin malaman su da suka dora su akai to shi kuma irin wannan akwai bukatar akali da bid'a ce yau ba yabawa abin ake ba amma ba a kafirta mutum da mujarrabin wannan sai idan akwai wasu aqidun kuma da yake dauke da su wanda suka kai ga kafirci yau amma da zai ce yayi usulin shi kenan ya ce ya zama Allah to kuma to maganar kafirci kuma ya zo maganar zama Allah ba wasa a ciki ba a zama Allah yau Allah kyauta wa minha daga cikin waɗannan bid'o'i wanda ba su kai ga kafirci ba ta bangaren aiki bid'un amaliya bid'o'i na aiki kun ga waɗancan ai aqaid ne ko wannan kuma na aiki ne sai ce wahiyal lati yakthuru fiha al-kalamu min jihati amalin nasi laha su ne waɗanda maganganun malamai a kansu yana da yawa galibin malamai da suke rubuce-rubuce a kan bid'o'i sun yi maganganu a kan waɗannan musamman ya kamata mu sani da can a baya in aka yi itilaƙin lafazin bid'a to ana nufin bid'o'i na aƙida irin waɗanda da muka faɗa bid'o'in khawarijawa murji'a da sauransu asha'ira maturidiyya duk wannan bid'a ne an bayyana mu da mu'tazilawa shi'a da makamantansu kowanne kuma da irin matsayinsa da irin aqidar da yake akwai da yake ta kai ga kafirci akwai da bata kai ga kafirci ba to amma akwai kuma bid'a amaliya bid'o'i su kuma na aiki galibi ana samun su ne a ibadar mutane to shine yake nufin saboda yawan aikatawar da mutane suke yi kuma malamai sun yi rubuce-rubuce da dama akai to galibi zaka ga maganganun malamai akan wannan suna da yawa ko nan kusa-kusa cikin malaman kasanmu mun san abinda Shehu Usman Danfodiyo ya rubuta a littattafai masu yawa da suke yakar irin waɗannan bid'o'i galibin abinda yake magana akai bid'o'i ne na ayyukan mutane musamman wanda ya ambata a cikin Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'ah da kuma Bayanul Bid'ah da makamantan irin waɗannan littattafai duk na malam Usman Shehu Usman Danfodiyo rahimahullahu ta'ala yayi irin waɗannan abubuwa sai ce misali bid'ar kaza sai faɗi cewa wahiyya bid'atun makruha ko muharrama gurgurdan yadda ya bi wannan kamar yadda an bata mana zamu zo mu magana akan matsayin muharrama da hasana da sauransu insha Allah to sai yake cewa misalin waɗannan bid'o'i salawatun mubtada'atun kamar salloli na bid'a da aka kirkiro su ba a san su zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da asalin su ba mutane suka kirkiro kamar sallar 15 ga watan Sha'ban mun san da nisfu Sha'ban yawwa mun san dai nan mu alhamdulillah ba ta da yawa ko wannan bidiyoyin ba a san su sosai ba amma an kaje kasashen Larabawa da Indo-Pak Pakistan da India da Afghanistan da makamantansu zaka ga wannan ai yana cikin manya-manyan abubuwa har biki wasu suke yi manya-manyan bukukuwa ake idan 15 ga watan Sha'ban haka shi'a suna ma buhun bid'o'i ne su kowane malami ma a kowane zamani yana kirkiro bid'a su ba wai zancen dadaddu a wurinsu ba makamantan irin waɗannan salloli na bid'a wanda ba su da asali to wannan misali ne na bid'a ta aiki wanda ba a kafirta mutum akai an fahimci abin ba a cewa mutum kafiri domin ba kafirci ne a cikin lamarin ba amma dai bid'a ce azkarun mubtada'a hakanan zikirori su ma da aka farar da su fararru na bid'a zikirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba bai ilmantar da shi ba bai karantar da shi ba sahabbai ba su san shi ba cikin kirkiro wani zikiri nasa ya kudurci samun lada a kai to shi ma wani yana daga cikin bid'a ta aiki wadda ba kafirci ba ahwal mubtada'a haka na irin waɗannan ahwal ɗin su ma na bid'a ihtifalatun mubtada'a wannan kun ga ya faɗe su a ɓangaren aƙida
ya kuma yana nafa su a bangaren aiki can bangaren i'tikadin cewa waɗannan abubuwan an yarda da su a addini ko ka aikata ko baka aikata ba nan kuma yana zancen wanda ya aikata din yauwa yayi wani abu da ya shiga ya samu irin waɗannan ahwal din jazaba ta kama shi to bid'a ce haka nan ko yace ya tashi daga makamin kaza zuwa makamin kaza irin waɗannan duka shi ma yana daga cikin waɗannan abubuwa na bid'a ihtifalatun mubtada da bukukuwa na bid'a wanda su ma ba su da asali maulidi birthday makamantan waɗannan abubuwan da ba su da asali to duka waɗannan in dai an yi shi da niyyar samun lada abubuwan ubangiji ai da ma shine nan zancen bid'a ke tasowa yauwa ka yi shi da niyyar samun lada gun ubangiji to waɗannan abubuwa Allah ba zai bada ladan a kai ba kuma bid'a ce bid'a ce ta aiki amma kuma ba kafirci ba an gane abu yace ila akhir zalika har zuwa ƙarshen irin waɗannan abubuwa yace hadhihi kulluha la tasilu ila al-kufri wash-shirki wannan dukkanin su ba sa kaiwa zuwa ga kafirci da shirka ko kaga mutum ya aikata ba ka ce masa wane ya zama mushriki saboda yana maulidi ya zama mushriki saboda yana tawilin siffofi ya zama mushriki saboda yana zikirin da bashi da asali ya zama mushriki saboda yana kaza da kaza ba a faɗin wannan kace yayi bid'a shikenan ka tsaya kan haka sai ilmantar da shi sunna in Allah ya taimake shi ya karba in bai karba ba kuma to yana nan akan da yana aikata bid'a sa Allah dai ba zai karbi wannan ibada bai bashi lada akai ba Allah ya kyauta yace wa innama hiya bid'un bihasabi haliha wannan ana kiran su bid'a ne gurgurdan halin su ko ne gurgurdan halinta ma'ana bid'a ce amma bata kai ga kafirci ba to wannan abin da ya shafi kashe-kashen bid'a ta wannan bangare kenan ta bangaren me mu koma mu nanata dan mu rike bid'a iri biyu ce min haythul asl ta bangar ma'ana ka iya cewa taqsimul bid'ati min haythu hukmuha ko kakkasa bid'a ta bangaren hukuncinta in ana zancen hukunci dama shin za a ce abu kaza haram ne ko yajuzu ko a ce kafirci ko a ce fasikanci ko ba haka ba to ta kasu kashi biyu akwai bid'a mukaffira da kuma bid'a mufassika haka sukan kira ta bid'a da take kafirta mutum da bid'a da take fasikantar da shi fasiki ne mai bid'a amma ba kafiri ne to waɗannan kuma abubuwan ka iya kasa su har yanzu ka ce suna kasuwa kowace ɗaya ta kasu zuwa kashi biyu albid'ul kufriyatul aqdiyya ɗaya kenan walbid'ul kufriyatul amaliyya ko biyu kenan bid'a ta kafirci a aqida da kuma bid'a ta kafirci a aiki sannan kuma bid'un mufassiqatun ay dun al-kufri min jihati al-i'tiqadi ma'ana aqdiyya da kuma bid'un fisqiyyatun ghayr kufriyya ma'ana wanda take amaliyya wanda take amaliyya ba aqdiyya mun gane wannan kashin guda hudu to yanzu mun gama da wannan sai wani kashin kuma daban sai ce wal bid'ul amaliyatu yanzu an zo kan ita bid'a ta aiki shi kuma nan taqsimul bid'a min haythu insha'uha ka isa masa wannan topic min haythu insha'uha ko kai amfani da lafazin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi min haythu ihdathuha saboda man ahdatha da ya ambata min haythu ihdathuha karkasa bid'a ta bangaren farar da ita yace bid'ul amaliyya ismani bid'o'i na bid'a ay bid'o'i na aiki sun kasu kashi biyu bid'un asliyatu original bid'a shine asliyatu bid'un idafiyatu ta biyun kuma ita ce bid'a ta ƙari ta idafa malam ash-shatibi yayi wasa a cikin waɗannan abubuwan a cikin littafinsa al-i'tisam shi a littafinsa wannan asliya din haqiqiyya ya kira ta yawa ana kasawa zuwa gida biyu ne bid'un haqiqiyyatun da bid'un idafiyyatu yace bid'a tana iya zama haqiqiyya da kuma bid'a asliya abin nan idafiyya zamu zo mu ji ma'anar kowanne alqismul awwal kashi na farko ita ce wace kenan asliya ko haqiqiyya ko yawa ita ce albid'ul asliya yace ma uhdisa wa laysa lahu aslun yatba'uhu duk abinda aka fare shi kuma ya zama ba shi da wani asali da yake bi ba a taba zancen sa ba a nassi ba a taba ishara zuwa ga wannan bid'ar ba ba wani nassi duk duniya babu qur'ani babu wata aya qur'ani da zaka iya jona wannan bid'ar ta jingina da ita babu wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da za iya kafa hujja da shi ga irin wannan bid'ar babu ita kwata kwata sam sam wani ne ya farar da ita to shi idan wannan ita ce ake ce ma asliya original haqiqiyya an bunci abu misal yace misalin ihdathu hafalatil mawalidi misali farar da bikin maulidi wannan sam 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 ba a san shi ba la zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la zamanin sahabbai babu wani sahabi da ya taba yin maulidi kakkaf duk inda zaka ji baka samu ba ko tabi'i ko zamanin su imam maliku ba ai ba su ne atba'ut tabi'i babu duk maganar su maliku baka taba jin yau imam maliku ya tara mutane ku zo mu maulidi ba babu wannan kun ga misali ne na me fararren abu da ba shi da wani asali da zaka iya jingina shi shi yasa in ka ga rubuce-rubucen masu yadda da maulidin bal wasu ba ai wajabta shi ma suke yi ko zaka ga irin wahalar da suke sha in suna kafa masa hujja suna shan wuya sosai kafin su kawo masa hujja daga qur'ani ko hadisi ina tuna wata aya ta suratu yunus da suke kawowa قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون suna kawo wannan ayar suna cewa wannan aya ce da take nuni akan maulidi me Allah ke cewa a ciki kun kace bi fadlillahi da falalar Allah wa bi rahmatihi da kuma rahamas fa bi dhalika falyafrahu da wannan su farin ciki su murna huwa khairun mimma yajma'un shine mafi alheri fiye da abin da suke tarawa to sai suka ce kun ga anan an ce bi fadlillahi wa bi rahmatihi yawwa sai suka ce wa bi rahmatihi dinnan ai manzon Allah yake ne sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to tunda shine rahamar falyafrahu kun ga irin wannan kafa hujjar akwai wahala a ciki ai ko ba haka bane na farko wannan irin kafa hujjar yalzamu minhu cewa duk inda kaga rahama a cikin alqur'ani to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko ba haka ba kun ga kuma wannan ba haka bane rahamar Allah shamila ce ba iya ba ta nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayar dai an fada mun aiko ka ne dan ka zama rahama ga duniya baki daya ga halittar Allah baki daya amma ba a nufin duk inda Allah ya faɗi rahama a cikin alqur'ani to ita ce kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gano nan wurare da dama Allah madauki ya faɗi rahama a cikin alqur'ani amma in ka maida shi ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka canza ma'anar gaba ɗaya da ayoyin kuma ka fita daga tsarin abin da ake faɗa kuma sannan falyafrahu su murna ai da sai mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai umarni ne wannan tunda lafazin falyafrahu umarni ne wasilatul amri idza ja'at mujarradatan 'anil qara'in fa hiya lil wujubi sigar umarni in tazo to wajibi shi take nuna to duk wajibi ko in dai abu wajibi ne kuma a qur'ani yake wajibi to dole ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi kuma jana abu to babu inda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci wannan falyafarhu din shine ku zo mu maulidi amma yanzu abu zaka dai irin waɗannan misali kawai na bayar akwai abubuwa da dama da zaka ga suna kokawar akan a shigo da su din haka kuma ba su da asalin ba za su samu bigire din ba Allah ya kyauta to a takaice abin da ne ya fi da mu wannan zance shine cewa wannan abu farar da shi akai a karni na 6 aka samu wani daga cikin sarakunan daular Ubaidiyya da ake cewa masu ƙaryar dangana kansu su ce su ne daular Fatimiyya daula ce ta Shi'a da ta yi sama da shekara 200 ko 300 tana shugabanci da daga Misra ai daga Tunisiya suka yi tsara akan Misra suka hana duk wani abu na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kashe malaman sunna wannan zamanin an yi ta'adi wa addinin musulunci mummunan ta'adi to wani daga cikin sarakunan wannan daular Ubaidiyya ɗin Shi'a din sune shine ya fara yin maulidi a duniya ya fara kafa shi a fara yace dan me ga kristoci suna bikin annabi Isa mu kuma ga annabin mu yafi nasu mu kuma a ce mu ba za mu biki ba shikenan ya kirkiro ya tara mutane aka fara maulidi Allah ya kyauta idan ka faɗi wannan a wani wurin sai a ce ka ji makiya annabi ko Allah ya kyauta wallahi san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ka kwatanta na mai bin sunnarsa da wanda kuma yake bin sunnar wani ba za ka kwatanta ba mutumin da yake kullun rayuwarsa sallarsa ya ce irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam tafiyarsa irin ta manzo cin abincinsa zamansa tashinsa kwanciyarsa baccinsa zikirinsa komai nasa bai kamata ku ashe wannan baya san manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bainama shi kuma wani zikirinsa na wani ne sunan hanyar ma ta wani ce ko ba haka bane an ce ya canza ya ce ta manzon Allah ya kasa ko ba haka ba to amma kuma shine zai ce wani baya san manzon Allah to saboda dai haka malaman suke gaya ma jahilai kuma jahilan suke dauka amma wannan maganar ba daidai bace ne akwai rashin adalci a cikin ta zalunci ne babba san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine babba alamarsa ita ce ka bi sunnarsa ka so abin da yake so kai addini irin nasa shi kadai ne wanda in baka bi shi ba wuta za a shiga Allah ya tsare mu to mu je dai yace ihtifalatun mubtada'a mun yi nan muna cikin ma uhdisa wa laysa lahu aslun yatba'uhu yawwa mithlu ihdasi hafalatil mawalidi aw al ma'atimi ko bikin mutuwa shine ma'atim ma'atam guda ɗaya ke ma'atim jam'in sa shine bikin mutuwa a tara mata su yi ta kuka ana ɗauko hayar masu kuka in kana ji wannan labarin sai kai mamaki mu alhamdulillah anan kullun shi yasa muke ƙara addu'a Allah ya ji ƙanshin hudan fodiyo Allah ya ƙara masa rahama aikin da yayi wannan irin rubuce-rubucen da ya rubuta na yakar irin waɗannan bidiyoyin wallahi ba ƙaramin tasiri suke ba da an bar mu irin waɗannan abubuwan sun shigo mana daga Pakistan da muna cikin tashin hankali yanzu Pakistan kawai na bada misali ne irin waɗannan area ba inda yake bid'a ce katutu a zukatansu irin wannan wuraren nan ku aikin da waɗannan littafai suka yi da suka shiga hannun malamai suka karantar da su ya yi amfani matuƙa cewa waɗannan abubuwan ba mu tashi mun san su ba yanzu kuka bautar kaburuka a ina aka san su ba a san wannan abun sosai ba sai a wasu wurare kaɗan yawa a wasu wurare kaɗan amma mafi yawan wurare ba bautar kaburuka sai daga baya yanzu da mutanen da ƙarfi da yaji suke so sun dawo da shi saboda suna gani ana yi a irin waɗancan ƙasashen da duniyar yanzu ta koma kamar ƙauye guda ana samun hujjoji ta intanet kowa zai ɗauko abubuwa daga ko ina ya kawo amma da za a bar mu kan abin da shehu dan fodiyo ya yi ilmantar nan na yakin waɗannan bidiyoyi to shi kai ɗai ya isa albida'ul amaliya dai alal aqalla da an yi maganinsu a ƙasar nan Allah ya gafarta masa kuma ya ƙara masa rahama to waɗannan abubuwan ma'atin yawa abin da yasa na faɗi wannan shine ma'atim ɗin nan bikin mutuwa mu ba mu san shi ba nan sosai idan ka je Misra in aka ce wani ya mutu to za ka ga irin abin da ake za a ɗauko ala rammumi biyan su ake yi su kuma sai su tare karatu su karanta masa ayoyin rahama da shiga aljanna amma fa gurgurdan kudin da aka ba su eh haka in suka rena mutum bai bayar da kudi da yawa ba sai su hadu da ayoyin azaba kai ka dauka abinda suka karanta din shine zai nuna makomar wannan mamaci to kun ga duk waɗannan abubuwa ne na bid'a kuma suna cikin bikin ma'atib din ko a tara a dauko hayar masu kuka idan mutum yana garin da yake shi bako ne ba shi da ƴan uwa sai wani nasa ya mutu to akwai mata aikin su kenan ka je ka biya su za su zo gidanka su zauna su yi ta kuka duk akwai su a kasashen musulmi munan ne ba mu da su suna da su waɗancan kasashen Larabawa da kasashen can din nan kuma ne na ambata Allah ya sauke mun gode Allah aw nahu zalika ko makamancin waɗannan mimma lam yakun lahu aslun fi shari'ati na dukkan abin da ba shi da asali a shari'a to shi ake cewa bid'a asliya bid'a haqiqiyya an gane fa hadhihi bid'atun asliyatun uhdithat fi hadhihi al-umma wannan bid'a ce ta asali wanda aka farar da ita a wannan al'umma haka nan wasu suna ba da misali da at-taqarrubu ila Allah bir-rahbaniyya bautawa Allah da rahbaniyanci mutum ya kebance ba aure ita shi ba zai aure ba ba zai ci sosai ba ba zai sha sosai ba da gudun duniyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai irinsa ba kamar in ba kuma ta ba kwanaki mun yi zancen wasu irin waɗannan wasu waliyai da Abdul Wahhab Sharani ya ambata a tabaqati dinsa da suke shan wahala suke ba wa kansu wahala ko da mai cin zabibi ɗaya a rana ya shekara 40 a haka cikin sai dan bare da yunwa da wanda yake ma mahaukaci ne amma duk a cikin waliyai suke a gurin sufaye to irin waɗannan abubuwa akwai rahabaniyanci a ciki mutum ya killace kansa ya koma ya ta ibada ya rabu da mutane baya mu'amala da mutane gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafificin mutane shine wanda yake mu'amala da su yake cakudi da mutane ya san halin su su san halin sa yayi hakuri da su wannan shine abin da aka sani musulunci yanzu manzo Allah sun ya taba zuwa in ba lokacin itikafi ba ya ware ba ruwansa da jama'a kullum da shi ake a cikin masallaci yana zaune yana ilmantar da su ba ya taba jin labarin wasu mutum uku da suka je suna tambaya akan ibadarsa ba wannan yace in dai haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ibada ai shi saboda an riga an gafarta masa ne sai ce daga ranar ba zai sake bacci ba kullun sallah ɗayan yace shi kullun sai ya azumin nafila ɗayan yace shi kam matarsa sai dai ta tafi gidansu ba shi ba ita Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari ya aumun bari yace ma balu aqwami me ya samu wasu mutane suna cewa kaza da kaza da kaza shine yace to ina gaya muku ni na fi ku tsoron Allah amma kuma ina sallah ina bacci ina azumi ina cin abinci kuma ina auren mata ma'ana ina isa zuwa ga iyali an fahimci wannan abu don haka sai ya ce duk wanda ya kyamaci sunnata to baya tare da ni don haka mutumin da ya ce shi bautar Allah zai amma ba zai irin na tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai fita bayan gari ya zauna ya buya ba bai san kasuwar garin su ba da take ci ba ka tambaye shi me ake ba ruwansa ya ki aure yanzu ku duba waɗanda suka ɗauki wannan rahabaniyar kun ga su duba kai Allah maɗauki da gaskiya yake ya faɗa mana da ma Qur'ani wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhi ko rahabaniya ce su suka kirkiro ta ba mu rubuta ba mu wajabta musu ita ba yana magana akan kiristoci ku duba ku gani yanzu da kiristoci suka wajabta ma kansu da fada-fadan su ba sa yin aure yanzu me yake faruwa ba a yin institutional aure amma ana yin me ga suna yin mistress iri-iri da sadaka da me kuma a kama wannan pastor a coci ma wani da matan da suke zuwa coci ko kuma a kama shi da samari yana luwaɗi wannan adadin zancen ya ɓaci yanzu in kana ganinsa abin takaici haka duk wanda ya ƙirƙiro wani duk mutumin da zai ce maka shi yanzu ba zai aure ba haka zai zauna ba zai aure ba ya yarda da rahabaniyanci kuma ya ɗauki cewa wannan ɗin Allah zai yarda da wannan ba uzuri ba ne in uzuri ne saboda talauci ko saboda rashin zaman lafiya bai samu yayi ba kamar da wasu malamai da ba su samu dama sun yi ba wannan ba wani ba shi ake nufi ba mutum ya ce bautar Allah zai yi Allah zai bashi lada akan ya kyamaci aure to wannan bid'a ce an fahimci wannan abu bid'a ce kuma asliya ba idafiyya bace an gane zancen haka nan daga cikin misalan da malam bai faɗa ba nan tahdimul aqli wa rafdun nususi mutum ya hukunta hankalinsa da hankalinsa zai aiki ba zai hanki aiki da nassi ba masu watsi da nassi din sai da Allah ku rubuta mu komai ku kawo nassi a zamanin yanzu ba na nassoshi bane na hankali ne a rika makalewa da wani makasidi shari'a da sauransu ba makasidi shari'a kuma ba abun suka bane asali ne mai kyau amma kuma duk wani maqsudi fa ba ya saba wa nassi ba a soke nassi saboda makasidi shari'a an bi wannan abu domin Allah ya fi kowa sanin me mutanen yake zama alheri gare su da maslaha gare su amma ba wannan nake nufi ba wanda ne zai ce shi hankalinsa shine a gaba sama da nassoshin Qur'ani da hadisi to wannan shi ma fararren abu ne bid'a ce a musulunci kuma mutum ya dauka ma haka musuluncin ya kamata to sannan yake zama bid'a dama in ba haka ba idan mutum ya karyata nassoshi kuma dama ai akwai kafirci ma a cikin wannan Allah ya tsare to al-qismu thani kashi na biyu na waɗannan wace bid'a amaliya ko bid'o'i na aiki mun ji na farko shine me asliya ta asali bid'ar asali wanda kwata-kwata ba ta da wani nassi da zai nuni zuwa ga ita ba a santa ba a musulunci wani ne ya farar da ita sai to me ce ta biyu bid'un idafiyya bid'a ta idan me yasa ake ce mata idafiyya ma'anar idafa karkacewa additional ƙari ba ƙari ake nufi ana nufin ana dangana ta ne zuwa ga bid'a saboda siffarta ba saboda asalinta ba an gane abin ai an raba ta shine idafan nan da ake nufi rabawa idafatu shay'in ila shay'in kamar da ka sani a nahwu yawwa to bid'a ne waɗannan idafiyya ga misalan su shine sai yake cewa aslul amali mashru'un wani aiki ne wanda asalinsa ya halatta yana da asali akwai nassi da ya nuni zuwa gare shi an fahimci abin walakin sai dai kuma zida alaihi ashiya'u an ƙara wasu abubuwa zuwa gare shi sarat bid'atan wannan abubuwan da aka ƙara sai suka zama su ne bid'a ba asalin abun ba kun gane mun zo misalai za ku gane sammaha ba'du ahli al-ilmi bid'an idafiyatan wasu malamai sun kira su bid'a idafiyya yan yana ishara zuwa ga kamar malam ash-shatibi a cikin kitab al-i'tisam yace misali to ga misali al-istima'u ala adh-dhikri ala nahwin ma taruwa domin zikiri akan wani yanayi na musamman ko a zagaye a yi da'ira ko a zaune ko a sa kyalle a tsakiya ko a yi tsalle a layi-layi waɗannan abubuwan ne kun ga ai babu su a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma me ake cewa la ilaha illallah ko subhanallah ko alhamdulillah ko wallahu akbar to asalin la ilaha illallah tana da asali ko mashru'a ce asalin subhanallahi mashru'i ne asalin karatun alqurani mashru'i ne amma siffar wannan yanayin shine idafar shine karin da ake an gane wannan shine ake ce mata bid'a wace iri idafiyya yawwa ba asalin aikin ne haramun ba ba a san shi ba shi da asali ba a yana da asali amma siffar sai aka canza ba wani sahabi da ya ciro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan aiki din insha Allah an gane al-istima'u ala adh-dhikri ala nahwin ma ko tardidu ashiya'a ba'da as-salati al-mafruḍa ko maimaita wasu abubuwa bayan sallar farilla wasu abubuwa wani ko misali liman yace a karanto kaza da kaza da kaza dan ya sallame daga sallah kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ko bai sallah ba shine shugaban masallata shi koya mana sallah to amma babu inda yayi sallame daga sallah da ya juyo sai ya ce to qul huwallahu qafa uku li ilafi ga walidanmu misali irin waɗannan tahiyya bakin salihina duk waɗannan misalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san su ba, kun ga ba sallar ce laifin ba ko ba kuma addu'ar ce laifin ba, yawa, amma yin ta da wannan yanayin, kai addu'arka a cikin sujada, kai addu'arka yayin da ka gama kafin kai sallama daga tahiyya, in kai sallama ma daga sallah ka gama zikirinka ka daga hannunka kai addu'a, duk ba laifi bane, an fahimci wannan abu, yawa, amma a ce liman sai ya juyo ya ce a karanto kaza a karanto kaza, in bai bi ma a ce yayi bakon abu, to wannan shine sabon abu, yau ba ai wannan abun zamanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, haka sahabbai din malaman musu ba, inda zaka samu wannan zancen ko a iziya ko a risala ko a ijmawi ma, ko wannan dai tafin da muke, ko akwai ahalari, babu ahalari, yauwa, bal malam Sheikh Uthman dan fudo ya fade ta a cikin bid'o'i makruha, kaga amma kuma yanzu ana yi a kasan nan, in ba kai ba ma laifi kai, ko ko ni ya zo wata ran a wani masallaci yaji ba addu'a ba sai ce subhanallah, sai tashi ya sake sallah, gobe ji an yi irin wannan addu'a, Allah ya kyauta. To makamancin wannan, ko as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ala sifatin ma, ko yin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan wata sifa, sifa ta daban wadda ta saba wa sifar da aka sani daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, akan wannan kun ga za mu iya kafa dalili da hadithin Bara ibn Azib da kullum mukan ambata, da ya koya masa addu'ar bacci din nan da ya faɗa ba daidai ba sai da ya gyara masa, to kaga tunda shi ya koyar da wannan, haka nan ya koyar da salati da aka tambaye shi, mun san sallama gare ka ya ake yin ta, amma ya ake yin salatin da Allah ya ce ya ayyuhallazi inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, yaya ake salati, sai salati ya koya musu, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, aw sir riwaya fil alamin innaka Hamidiyya, inganta Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, wani gurin kuma bi idafa ba Allahumma bane a ce wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, duk wannan riwayoyi sun inganta wajen siga 40, duk sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda kai yayi daidai, amma a kirkiro wani salatin daban ai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman ma kuma ko a ce a bashi wani lada daban, ko a ce yafi Qur'ani sau ɗaya, yafi Qur'ani sau dubu kaza, waɗannan abubuwan wannan sam baƙo abu ne a cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ishi wa ashbahi dalika, da makamancin waɗannan irin abubuwa. Asalin wannan ka'idar ku riƙe ta, cewa wani abu ne yana da dalilin da ya nuna asalinsa, amma kuma ulsiqa bihi, sai aka dangana masa, aka raba masa, aka hada shi da wani abun wanda la dalila alaihi, wannan ita ce ka'idar wannan definition din wannan bid'a idafiyya din, ku riƙe wani abu ne wanda yana lahu aslun fi shar'i ولهو شائبة من الأدلة تدل عليه ولكن ألصق به ما لا دليل عليه. هل يجي دلار بسي؟ يو وانا أبني وانا شيدين ينا دا أسلي ينا دا دليل دينونا شكو ما دليلي دبان دبان أما فما أنشوسا مسا وسو أبو بوا قوان أبو وانا شي وانا أبن دا أكاك أنا بابو دليلي أكاك إن شاء الله أم فهمتها. Daga cikin ƙarin misalai da malami suka ambata, taqsisu yawmin bi sawmin lam yakhussahu shari'u, mutum ya keɓe wata rana da azumi wadda shari'a bata keɓanta wannan ranar ba. Misali, yanzu mutum ya ce shi zai riƙa azumin talata da juma'a, haka ya kuna ji muna ana zancen litinin da alhamis, ko ina aka samu asalin na litinin da alhamis, shari'a ce ta zo da shi, yawa, amma kun ga asalin azumin nafila ya halatta ko bai halatta ba, ya halatta, to amma keɓe wannan ranar talata da juma'a ka ce iya su za ka yi, ko asabar kawai za ka yi, ka saba ma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, ka keɓe wannan, to ne shine idafa ɗin, kirata wannan bid'a ce idafiyya ba asliya ba saboda aslu sawmi mashru'un wa lahu dalil walakin ulsiqa bihi ma la dalila alayhi insha Allah an fahimci abu to yace yato yace misal ma jaa annabi mas'ud jaa ila qaumin kamar hadisin ko asar na ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ya zo wurin wasu mutane وقد جعلوا لهم كبيرا سنسن يوني ببا اشكنسو شوغبا وبينهم حصى سكانونكو سوكما غا تساكوي كوي سن اجي اغبانسو ويقول لهم اصلي كنسن قصر ابو موسى الاشعري ني يزو يغا وني ابو شيني كوما يغا ابن مسعود يسي نيفا ناغا وني ابو اما فبن سنشي با اما تند كيني مالمون مكذوك غني duba ko gani sahabi ne yake kiran dan uwansa sahabi ya zo ya gani malami suka ce wannan akwai ladabin fifi inda da malami to a bashi lokacin da wani abu sabo ya zo a tambaye shi akan wannan abu kar kai gaggawar hukunci akan abu kaza nan ai kaza ne tunda Abu Musa al-Ash'ari ya ga abu amma bai san bai taba ganin wannan abu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce bari mu bari mu tambayi Ibn Mas'ud shi ne ya tambayi Ibn Mas'ud ya ce ka zo ka gani da kanka yazo yi gani sai ga mutane ga wani babba a cikin su ga tsakwaikwai shi babban zai rika cewa hallilu mi'atan ku haylala 100 sai su fara kabbiru mi'atan ku Allahu akbar sau 100 sai su fara kuma ana kikirgawa da tsakwaikwai to shine Ibn Mas'ud da ya gansu shine ne yake fada sai yake cewa wa yaqulu lahum sabbihu mi'a hallilu mi'a ihmadu mi'a ila akhirih فقال لهم سيئتي لأنتم على طريق لليك دي كودن كنا كم وتهن ياشي ودى أهدى من طريق محمد عليه الصلاة والسلام تابي حنير من ذلك الله صلى الله عليه وسلم أو أنتم على شعبة ضلالة كوكما أكم ونينكي نبتا فوتي كدوبا كوكا وتهن ياشي المنتر وكما تمن يم صحابا من ذلك الله صلى الله عليه وسلم sai raba musu abun biyu saboda kuma dan ya shigar musu da sakon ne su karba sai ce wannan abun da kuke ɗayan biyu ne ko dai ya zama wata hanya ce da ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka ko a cikin su waye zai ce hanyar sa ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ko kuma wani yanki ne na bata in ba hanya ce ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko da ta fita to lalle ko in dai ba ku yadda ta fita ba to ba ta sa bace in ko ba ta sa bace to bata ce take agun suka tuba suka ce sun daina addarimi abdullahi ibn abdurrahman ibn abdullahi malamin imam muslim shi ya ruwaito wannan kuma da isnadi jayyid wasu sun ce hasan a cikin wato sunan din sa yawa to mu tsaya haka yawa mu tsaya nan in zamu tashi ce hadhihi menene aniyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam ci gaban asar din ne zamu dawo mu koma daga kansa insha Allah musa alamun ma dai akan wannan misali na hadisin ko asar na ibnu mas'ud din da kansu zamu dawo bi idnillahi ta'ala Allah ya kare shiryar da mu Allah ya kare dora mu da tabbatar da mu akan tafarki madaidaici tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa ƙarshen rayuwar mu Allah ya sare mana abubuwa wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم إيه بسم الله إيه شافي دلو شاد إيه نعم بين مني بين مني بيان البدعي ايه بدعي بني بدعة انا ينسكوني قدال ان مفرديني قدال ايكي نسيأتي بدعة ان كما جمعيني بدعون ايكي سيئ يو دال فتحني شافي نشاط ايكي نعم ايه ايناني ايه ينا بيان asalin littafin abin da ke cikin sa ko a farkon muqaddima ne sai ke cewa fihi bayanul bid'ah وأن البدع أشد من الكبائر. إيه؟ نعم. 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 إيه. نعم. yawa kuma kana nufin za a kira shi fasiki an ka kira shi dan bid'a idan yafi kafir yafi kaba'ir yafi fasikanci me aha na'am eh to ai ba lafazin ka ba ko shari'a ce bai sani ba yawa kuma ba canza lafazin shari'ar kai zaka yi dan shi ba yau da yadda shari'a ta bari bid'a wajen girmanta da tsananinta da bala'in da ke cikinta ta fi zina sai an faɗi wannan gila mutum ya ji girman abin ko to shine abin da ake nufi ta fi zina ta fi luwaɗe bid'a saboda ita rena Allah sai da rena manzon Allah da abin da ya zo da shi bai isa ba shine asali abin da mai bid'a fa yake aikata shi yasa abin da yake nufi da cewa ashaddu min al-kaba'ir din ke haka dai gashi mutum kamar bid'a idafiyya din zikiri yayi amma bai yi shi akan siffar da manzon Allah suna karantar ba kaga yayi bid'a to nan bid'ar da yayi din ta fi zina girma a gun Allah saboda akwai rena annabi a wannan zina ko ba rena annabi kowa mai yin ta ya san sako yake kafin jabu wannan shi ke nufi da wannan na'am eh addu'a ne ma'ana shi kadai ce zai ce salatin goma yace salatin annabi goma goma shi kadai zai wannan an kila zai a tuhumi hankalinsa ba zancen kila ba shi da lafiya ne kwarai da gaske akwai matsala akwai matsala ba wai maganar umarni ba yake ba umarni shi kansa in zaka ba kanka umarni ai tashi kawai zaka ga aikata ba buƙatar ka ce kaza wannan wa alaikum salam tuna wannan yana cewa istadalla ahadu ulama'i sufiyyati ala dhikri bi sautin wahidin بقول الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير هل صحيح هذا اي وانا ان هذا ما صحيح با سامو daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tafsirin ba wai fasara wannan ayar da wannan cewa ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayr Allah mudike na bada umarni da duwatsu da tsuntsaye su yi tasbihi ko karkata da koma zuwa ga Allah ma'ahu tare da annabi Dawud to shi kenan sai suka ce wannan ya nuna mana ya halatta ai zikiri tare da jama'a baki ɗaya to duk wannan irin wancan fa bi zalika falyafrahu inna Allah ya kyauta wa alaikum salam eh na na ta fito na ba su ba shi ba shi ba shi ba su yana nufin kafir haka fahimta ba sa hanyar da ke to amma ba ya nufin cewa kuma kafirai ne shi yasa mar ragiba an sunnati fa laysa minni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za a ce waɗancan sahabban annabi ya kafirta su laysa minna ba kafirci ba ma'ana saboda shi yasa mana suke fassara baya kan abin da muke kai don haka bai kai kamalar da ake so ba abin da ake nufi ba ni ba su ba ruwana da su saboda suna bid'a wannan kuma shine daidai amma baya nufin sun zama kafiri kuma wannan magana ba asar ba ne shi hadisi ne shi ne asalin hadisin da Muslim ya ruwaito na hadisin Jibril sababin wurudin sa ne shine wannan Abdurrahman al-Himyari da suka hadu da Abdullah ibn Umar na'am yawa kore ba wai bane hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-khawarij kilabun nari e to me in an to kilabun nari kafirci ne a'a kai nake tambaya yawa ehin mana an kai su wuta tayyib jayyid إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا كافرين؟ كافرين؟ دعك وأن سؤالك كان نصوص الوعيد نصوص الوعيد سنة جرا شرق سنه يو مكو مرس تناغ ألا أمتن يموت ينا كي تو فهو تحت المشيئة مدى أبنت بكيغ كافر سنة amma an yi tawaddin sa an yi warning din sa mai tsanani da shiga wuta shine abin da ake nufi da suna cin wuta din da kuma sune kilabin nare ma'ana in suka mutu akan haka to za su samu wannan sakamako in Allah ya so kuma zai iya yafe musu barakallahu